Sunana Hassan Jimba, maulafin jaridar Neptune Prime. Zuwan Jimmy Carter 1978 yana da muhimmanci ba Najeriya kadai ko Afirka ba, har da ita kanta America. A lokacin suna neman karbuwa Afirka, kuma suna ganin Najeriya ta karbe su, Afirka za ta karbe su, domin Najeriya a lokacin hakikani ita ne ake ganin shugaban Afirka. Kamun ya zo Najeriya, akwai dan guntun tarihi, an fi shekara 10 Najeriya da Amurka ba sa shiri, domin abubuwa biyu. Na farko, Najeriya bata yafewa Amurka ba goyon bayan da ta nuna wa ƴan bangaren Biafra da suke neman ballewa daga Najeriya. Ta taimake su da makamai da duk irin gudunmuwan da za ta yi ba su a matsayin ta na ƙasa Amurka. Na biyu kuma, tun ba gwamnati kafin shi Jimmy Carter ba, gwamnatin su Nixon da su Ford sun nuna son kai wa gwamnatin nuna danniyan launin fata, wato apartheid na South Africa, akan bakakin can South Africa. So Najeriya ba ta ma shiri da su. To sai aka samu lokaci ambassador shi Jimmy Carter zuwa United Nations, Andrew Young, kafin ya kore shi daga ba, kuma wani tarihi ne daban. To shi ne fa ya zo Najeriya, ya samu Obasanjo, ya roke shi, ya bashi hakuri kan su shirya. Sai ya zuwa wajajen February ne shekaran da ta gabata, 77 October shekaran Obasanjo ya je America din. Suka shirya da Jimmy Carter, ma sai abun ma ya kullu, ma suka zama abokai, har rasuwan Jimmy Carter abokai ne da kuddu. To sai a watan October na 1977 ne Obasanjo ya je can Amurka. Shi yasa Jimmy Carter kuma ya zo Najeriya a March. A lokacin a Najeriya aka shirya taro tsakanin shi da Robert Mugabe da Joshua Nkomo, lokacin ƴan gwagwarmaya ne na ƙasar Rhodesia ake kira lokacin, kafin ta samu ƴancin kai ta zama Zimbabwe, da kuma wasu ƴan gwagwarmaya na South Africa. Irin sannu-sannu da America take raba da independent South Africa, lokacin su Obasanjo suka nuna ba masu yanzu-yanzu, a ba su yanzu-yanzu. Kuma wannan ya nuna karfin Najeriya da muhimmancinta, domin ba kamar yanzu ko shugabannin Najeriya su tar iyawo suna zuwa kasashen Turawa, su Turawan ba sa zuwa domin babu abin da suke gani za su tsina na Najeriya. A lokacin shugaban Najeriya America da kanta dole su ma suka kami shi ziyara. Kuma zuwan Jimmy Carter Najeriya din shine zuwan shugaban America na farko a Afirka, domin kafin shi of course akwai Franklin D. Roosevelt da ya tsaya a Monrovia 1943, amma tsayuwa ne kawai na dan lokaci akan hanyar shi na wucewa. Sannan kuma kamun shi Andrew Young din ma ya zo ya ba wa Obasanjo hakuri, ya lallabe shi, ya kai ziyara Amurka din. Sau uku Henry Kissinger, Secretary of State na Amurka, wanda ta wani waje ma ya fi Vice President ƙarfi, sau uku yake so ya zo Najeriya ya tattauna yanda za a ba wa Rhodesia da Namibia ƴanci lokacin suna ƙarƙashin South Africa, amma Najeriya ta hana shi ya shigo Najeriya. Su Obasanjo suka ce bai zai shigo ba. Sau uku Secretary of State na Amurka, wannan yana nuna ƙarfin Najeriya lokacin da kuma martaba da suka ba kansu. Sannan kuma da ya zo bayan an tattauna wayannan abubuwan da suka tattauna, sannan ya nemi alfarman yanda Najeriya za ta taimaka wa dala na Amurka ta ƙara ƙarfi, sannan kuma su shigo da jari cikin Najeriya domin a bunƙasa tattalin arziki da sauransu. To abin da ya faru kenan lokacin.